محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم. Masallaci mai tarin albarka, masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Laraba, yau 12 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438, wanda kuma yake daidai da 7 ga watan 6 miladiya ta 2017. A wannan majalisi na tafsirin Alkur'ani mai girma, da muna cikin tafsiri surati Maryam, kamar yadda muka saba, kafin mu shiga tafsirin ayoyin da Allah subhanahu wataala zai ba mu damar fassarawa, za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyinku. Wannan yana tambaya ne game da cewa ya halatta mutum in yana tunani yayin da yake sallah ya ce subhanallahi ko a'udhu billahi a zuciyarsa. Mutumin da yake cikin sallah babu shakka zai yi tunani, sai dai tunanin iri-iri ne. Akwai wanda tunanin zai yawa har ya kai ga waswasi ya ma fitar da shi daga sanin abin da yake ciki na sallah, wanda ya yi muni sosai. Wasu daga cikin malamai ma suna cewa yayin da wasu wasi ya yawa a cikin sallah yana ɓata sallah, da cewa inda har mutum ba ya fita daga yanayin sallar gaba ɗaya ba, khushu'i sunna ce, ba wai wajibi ba ne, dumanina ita ce wajibi. Gwargwadon yadda kai khushu'i a sallah, gwargwadon yadda za ka samu ladanka. Don ka yi khushu'i cikakke, ka samu cikakken lada. Idan ya ragu, gwargwadon raguwarsa gwargwadon ladan da za ka samu. Amma ba sallah ce take ɓaci ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi sahihi wanda Tirmidhi, Abu Dawud sun ruwaito shi, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa akwai wani shaidan da ake kewa hinzab, wanda yake sawa mutum waswasi yayin da yake cikin sallah. Sannan yake zo sallah, zai zo yana tuna masa wasu abubuwan da baya tuna su ko ba sa tunaninsa, amma lokacin da yake sallah zai zo yana tunaninsu. Akwai Usman ibn Abil As radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya Rasulullah, shaidan yana ƙwarin ya shiga tsakanina da sallata, wato yana ƙwarin ya hana da sallah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan shaidanin ana ce da shi hinzab, idan ka ji shi to ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da gare shi, ka yi tofi a hagunka sau uku, falyasta'iz billahi minhu thalathan thumma liyadful an yasarihi. Saboda haka idan har irin wannan shaidan da zai bujiro maka da tunani wanda zai kokarin ma hana ka sallah, to shine ake Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka nemi tsarin Allah, ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, zaka faɗa sirran, sannan zaka yi tofa a hagunka. Aka ce tofi, galibi mu wasu aka ce tofi suna tunanin sai yawo ya fito, ba lalle sai da yawo ba, iskar da zaka fitar daga bakinka ita ma ana ce da tofi. To wannan shine abin da yazo a sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To sannan kuma sai maganar cewa yakan ziyarci abokinsa su yi sallar magariba da isha'i a masallacin unguwarsu. A raka'ar farko da ta biyu liman yakan karanta fatiha yadda ya kamata, amma a raka'a ta uku da ta hudu kafin ma mu su gama tsayuwa sai ka ga har ya yi ruku'u, ko ma kafin su gama rabin fatiha sai ga ya yi ruku'u. to wannan ban san wani irin karatun Fatiha yake ba kafin ku gama tsayuwa yayi ruku'u wannan lalle akwai bukatar a zauna da shi a tattauna Fatiha da za ku da yake karanta ita ce wacce za ku karanta ita ce wacce kowa yake karanta kuma ita ce wacce ya karanta a asiri a bayyane inda har yana karatun sai in ba karatun yake yi ba ko kai baka karanta rabi ba shi ya gama akwai waɗanda suna yanga a karatunsu waɗannan liman na iya gama karatun Fatiha ba su gama ba amma da in kana karatu normal ba yanga a ciki karatu tsaka-tsakiya to za ka kama tare da liman saboda haka maganar cewa daga an ɗago ya yi ruku'u kafin a gama ɗagowa a tsaya shi ya yi ruku'u to wanda yana buƙatar ku zauna ku sake tattauna da limamin in kuma haka ba za ta samu ba to ku sake gurin sallah sai wanda da yake tambaya shi kuma cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar gobe kiyama zai auri Asiya matar Fir'auna da Maryam mahaifiyar Annabi Isa waɗannan abubuwa ne da suna buƙatar nassi sahihi ba za ka faɗe su da ka ba ko kuma wani nassi wanda ba ingantacce bai zo da su ba za a ɗauki wannan ba ana buƙatar a samu nassi sahihi kuma babu wani nassi sahihi da ya tabbatar da wannan saboda haka ba za ka zaki kai maganar da take gaibi ce ba ba tare da kana da nassi na Alƙur'ani ko kana da nassi na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sahihiya ba don haka wannan gaibi ne babu wani nassi sahihi a iya sani na da ya tabbatar da wannan sannan ya ce cewa kamar yadda aka yi bayanin cewa mahaifiyar Maryam alaiha salam ta yi bakance tun kafin ta haife ta shin ya halarta yanzu mutum ya yi irin wannan bakancen wanda a shari'a su ce a yanzu mutum baya bakancen zai ba da wani ɗansa ya ce ga shi zai haifi ɗa in ya haifi ɗan Allah zan bar shi ci ya riƙa hidima a masallaci ko ya riƙa hidima a wata makaranta wannan baka da wannan ikon a can a shari'ar su can suna yi kuma su ma maza suke bayarwa shi yasa lokacin da ta haifi ya mace abin ya dame ta take cewa walaysa zakaruka al-unsa amma a wannan shari'ar ba inda aka ce ka ɗau ɗanka ka ce ka ƴanta shi daga dukkan wata hidima ka abin nan in ya mallaki hankalinsa yana da ƴancinsa zai iya zama ya ci gaba da abin da kake so ya yi zai iya kuma sake sheƙa baka da iko a kansa kuma shi bakance asali a shari'a ba a san bakance a shari'a ba ta san bakance kawai dai idan ka yi to dole ka cika idan ka yi bakance dole ka cika amma bakance shi al'asalinsa makaruhi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani abu ne da ake kwata daga marwaci wanda zai ce Allah in ka yi min kaza zan yi kaza wato zai sanya wa Allah sharadin ya yi masa kaza sannan shi kuma ya yi wa Allah to kaga wannan ba kyakkyawar mu'amala ce zaka yi wa ubangijinka ba zaka yi wa Allah Allah ba ruwansa yana bayarwa ya halicci bayinsa yana basu kuma ba tare da ya sharɗanta basu din da cewa sai sun yi masa biyayya ba shi yasa yake ba wa mutumin kirki ba wanda ba na kirki ba ba musulmi ba wanda ba musulmi ba tunda shi ya halicce su shine ubangijinsu shi wannan shine ita ce muqtadar rububiyya Allah ya ce rabbil alamin ubangijin halittu to rububiyyarsa shine ya ba su abinda rayuwarsu za ta tsayu da shi don haka bai sharɗanta cewa sai kai masa da'a sannan ya baka ci da sha da lafiya ba saboda haka yana ba kowa da kowa don haka da'ar ka ba ita za ta sa ya baka ba rashin da'ar ka ba za ta sa ya hana ka ba ballantana har ka ce ya Allah in kai min kaza zan yi maka kaza wannan zai sa ka muna da zato ga Allah subhanahu wataala yayin da ya baka sai ka yi yayin da bai baka ba ka ki saboda haka ka ki abin nan bai baka ba ka ce dan ba ka yi ba ne ka ce ai wannan karan kaga Allah bai bani ba saboda ban yi masa kaza ba to kaga ka fara munana zato ga ubangijinka shi yasa shari'a ta karhanta yin bakance tun asali amma idan mutum ya yi bakance wanda babu saban Allah a ciki wajibi ne ya cika su ne wanda Allah ya yaba ya ce yufuna bin nadhri suna cika ba wato albashin da suka yi suna cika alkawarin wannan to sai wannan shi kuma da yake cewa yana aikin gwamnati kusan shekara 14 amma ba da takardun shi ba to yanzu ya zai yi albashin da yace a baya ya kenan me yace to faman ja'ahu maw'izatu min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah ka karbi abin nan ka karbi takaddun dan uwanka ka je ka ba ara dauke ka aiki kana cin abin nan da wannan takaddun idan ya kasance abin da ka je aka baka baka iya ba baka karance shi ba baka sani ba amma dai tunda mu kasar mu ba bincike yake ba a tabbatar abin da aka baka din kana yi ka iya din daidai kake yi kawai dai tunda an baka shikenan kawai za ka kawo da kai ai an baka ne ka ci abinci to bayan wa'azi ya zo maka sai ka hano abin da ya wuce wannan ya riga ya wuce amma sai ka guji gaba amma idan abin da aka baka ka iya shi kawai takaddar yin sa ne baka da ita an baka aikin da daman ka iya amma baka da takaddar to idan har ka iya kuma kana yin yadda ya kamata wannan da zai da sauki wato wani abu ne ka karance shi ka iya shi amma baka da takardar take nuna ka iya sai takardar wani ka je ka dauka wanda a hakan da kai a farko bai dace ba tunda wannan kofar ba a bude ta in ka bude ta to ka ce wa mutane ya halatta ai hakan to za a samu barna mai yawa to amma idan har ta auku kamar yadda kace shekara 14 aikin da aka baka din daman can ka iya shi kawai takardar ce babu wacce take nuna ka iya kuma kana yi yanzu yadda aka baka din kana tsaya kai aikin yadda kowa ya gani ma yana yabo to wannan ba lalle ne ka bari ba kana iya ci gaba da aikin ka amma in ka tabbata cewa daman can dai ka shiga ne dan ka samu abin yi dan ka samu aikin yi abinda aka baka din ba iya shi kai ba ba karanta sa kai ba baka koye shi ta kowace irin hanya ba to kai maza ka janye jikinka ka nemi wata sana'ar abinda ya riga ya wuce kuma Allah ya gafarta maka wannan kuma yake tambaya cewa ya halatta idan ladani ya kira sallah da taimama misali Janaba ta riske shi cikin dare kuma ya farka a lokacin sallah gashi babu ruwan dumi kuma idan yayi ruwan sanyi zai cutu to ita alwala ai ta kiran sallah a kauli mafi rinjaye ba sharadi bane sai an mata alwala dan kai kiran sallah baka da alwala ba laifi kai ba babu wani nassi da ya nuna cewa shi kiran sallah wajibi a masa alwala ita sallar ce alwala take wajibi a cikin take sharadi amma kiran sallah shi ba sharadi bane cewa sai an yi masa alwala ake na'am in kana da alwala kai kiran sallah wannan yafi kamala mustahabbi ne in zaka ambaci Allah ka ambace cikin tsarki wannan mustahabbi ne a bambance tsakanin wajibci da mustahabbi abinda aka ce wajibi in ka saba kai laifi abinda aka ce sharadi in kai ba tare da wannan sharadin ba bayye ba amma mustahabbi zaka samu lada koriya kari akan da a ce ba kai wannan ba saboda haka ita alwala ga mai kiran sallah mustahabbi ne amma ba wajibi bane ba kuma sharadi bane saboda haka dan kana da janaba a matsayin ka na ladan ka tashi kake ganin idan ka tsaya neman ruwan da zaka dafa kai abin nan za a makara sai ka fito ka kira sallah ka je kai alwala ka je kai ka dafa ruwa kai wanka ka fito wannan ba kai laifi ba saboda haka ba buƙatar sai ma kai wata taimama ba buƙatar taimama anan ya halatta mutum ya karanta alqur'ani a kwance ya halatta alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim alqur'ani zikri ne ambatan allah ne inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun saboda haka kana iya karanta alqur'ani a karigingine kana iya karanta a kwance ba laifi bane dan kai za mu ci gaba da karatu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
الله سبحانه وتعالى يتي فحملته sai ta dauki cikin sa fantabazat bihi makanan qasiya ta kaurace da shi zuwa wani wuri mai nisa fa ajaa hal makhadu sai ciwon naquda ya tilasta mata fa ajaa hal makhadu ila jiz'in nakhlati sai ciwon naquda ya tilasta mata jingina zuwa ga wani kuturan dabino قالت تشي يا ليتني مت إناما يا كيتونا إناما نامت قبل هذا قبان ونن وكنت نسيا نازم يا سشن أبو منسيا أبو منتاوى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا سيك راوت دقك أركشنت ينامي تشيوى kada ki yi bakin ciki ubangijinki ya sanya ruwa mai gudana a karkashinki wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati kuma ki girgiza kututturen wannan dabinan to saqit alayki rutaban janiya za ta zubo miki da lubiyar dabino nunanniya fakuli washrabi dan haka ki ciki sha wa qarri ayna ki farin ciki فإما ترين من البشر أحدا تو إذن كيك غواني دك چكم متاني فقولي كيشي إني نذرت للرحمن صوما لليني ناي وألا باكن چن أزمي فلن أكلم اليوم إنسيا أيو بازن يوا ونن أدم مغنابا الله سبحانه وتعالى شي غبدا بيانا أبند يوا كان غمريم عليه السلام باين gamuwarta da Jibril da Allah subhanahu wataala ya aiko shi dan ya busa mata ciki ta dauki cikin Annabi Isa alaihi salam to Allah subhanahu wataala ya gaya mana abin da ya gudana tsakaninta da Jibril alaihi salam da abin da ya suka tattauna da abin da Jibril ya gaya mata karshe ya gaya mata cewa wannan al'amari ne da Allah subhanahu wataala ya riga ya yanke walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya wannan wani al'amari ne da Allah riga ya zartar da shi to daga nan yayi mata busa a cikin rigarta sai ta samu cikin sa fa hamalathu fantabazat bihi sai ta dauki cikin sa sai ta kaurace da shi wannan ciki nata makanan qasiya wani wuri na nesa wato tabar inda take zama domin ibada a can baya Allah subhanahu wataala da ya tashi bude kissar ya gaya mana wata kauracewa da ta yi ta idin tabazat min ahliha makanan sharqiya lokacin da ta kauracewa mutananta a can wata nahiya ta gabas to waccan kauracewa ba ita ce wannan kauracewar ba wannan wata kauracewa ce sabuwa waccan kauracewa ce domin yin ibada wannan kuma kauracewa ce bayan ta samu ciki abin ya dame ta domin ba za ta iya zama cikin mutane ba tare da cikin da yake tattare da ita saboda haka tana jin kunyar a ganta da ciki don haka sai ta gudu ta nemi wani guri mai nisa inda mutanenta ba za su ganta ba ba za su san inda take ba da yawa daga cikin malamai suna cewa ta fita zuwa Baitulahab wani guri wanda a tsakaninsa da inda take ada a tsakaninta da Iliya da Baitul Maqdis mil hudu ne Ibn Kathir yake cewa wannan shi ita ce magana mashhuriya wacce malamai kusan suka yi ambata kuma har su kansu nasara ba sa shakkar wannan saboda ka tabar inda take ibada bayan wannan ciki da ya same ta ta koma wani guri mai nisa tsakanin inda take da inda ta koma mil hudu ne kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa ya zo a cikin wasu hadisai kamar hadisin Shaddad Ibn Aus wanda Ibn Abi Hatim da Baihaqi suka ruwaito da kuma hadisin Anas dan Malik wanda Imam An-Nasa'i ya ruwaito da suke bayanin Isra'in Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin bayanin Isra'in sun ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi sallah a Baitulahab wato inda aka haifi Annabi Isa alaihi salam to wannan karin cewa yayi sallah a Baitulahab lokacin Isra'i wannan bai tabbata ba ba hadisi ne ingantacce ba wannan lafazi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske wannan ciki da Allah subhanahu wataala ya ce ta dauka shin ciki ne irin yadda kowace mace take dauka yayi wata tara a jikinta ko ku a shi wannan cikin da ta dauke shi nan take ta tafi ta haife shi Abdullahi dan Abbas an ruwaito daga gare shi wato a kabari ya ruwaito haka na Abdurrazzaq ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas yana cewa laysa illa an hamalat fa waladat tana haihu tana yin cikin ta haihu wannan an ruwaito shi daga dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu amma bai inganta ba bai tabbata ba daga Abdullahi dan Abbas Abdurrazzaq ya fidda shi a cikin tafsirin sa amma isnadin sa akwai majhul an rajulin an ban sami'a ibnu abbas haka yace daga wani mutum daga wanda yaji daga Abdullahi dan Abbas kaga wannan isnadi ne majhuli ba san wasu waye waɗannan mutane ba sannan a cikin isnadin akwai wanda ake kira al-Mughira ibn Uthman wanda shi ma ba wata takamaimiyar magana mai karfi a kansa duk da haka al-Imam al-Qurtubi yana cewa wannan shine zahiri domin Allah subhanahu wataala cewa فحملته فانتبذت به مكانا tana daukan cikin sa sai aka ce kuma ta kaurace zuwa wani guri mai nisa saboda aka kauracewar ta biyo bayan daukan cikin nan take a yadda al-Qurtubi yake cewa zahirin lafazin ayar yana nunawa فحملته فانتبذت wannan fa'un din tana nuna ta'kibi fa'un din farko فحملته yana nuna daga gama wannan abu tsakaninta da Jibril alaihi salam sai cikin ya shiga shi wannan fa'un din ta farko abinda take nuna kinan fahamalatu nan take ta yi cikin sa fantabazat bihi kuma nan take ta kaurace wa mutananta zuwa wani guri mai nisa wanda kuma fa'aja ahal maqadu nan take kuma sai abin nan ciwon naƙuda ya tilasta ta taje ta jingina da kututturen dabino busasshe don haka shi yana ganin zahirin abin din ya kamata ya nuna haka da haka wasu daga cikin malamai suka ce nan take abin ya faru wasu kuma wanda su ne jumhurin malaman tafsiri cewa suka yi yayi wata shi wato abin nan yayi wata tara a cikinta cikin yayi wata tara lokacin da abin ya faru ta kaurace ta koma wani guri mai nisa ta zauna ta yi renon cikinta wata tara sannan fa'aja ahal makhadu ila jiz'in nakhlati to lokacin da haihuwa ta zo kuma sai ta tilasta mata ta je ta jingina da kututturen dabino wannan shine kauli mafi yawan malamai suka faɗa cewa ta yi cikin ta wata tara suka ce da a ce cikin nan take aka yi shi kuma nan take aka haife shi ma'ana ba a yi ɗauki ciki irin yadda aka saba ɗauka ba to da shi ma wani abin a faɗe shi ne saboda shi ma zai shiga cikin abubuwan da suka saba al'ada bai kamata a ce ba ambace shi ba an ambace wasu abubuwa ban da shi an ambace wasu abubuwan da basu kai shi ba maki ba da haka tunda ba a ambace shi ba bai kamata a kawo shi ba da akwai shi da an kawo shi to sai a ambace wa eh an kawo maganar cewa ta yi ciki a nan take kuma ta haihu ba tare da an dauki lokacin da ciki yake dauka ba to tunda ba a dauki ba ba abin nan ba ba a faɗa haka ba to sai a bar shi a asali mace in tayi ciki tana kaiwa wata 9 to tunda haka ne sai a bar shi a wannan asalin akwai waɗanda suka ce wata 8 duk dai wannan ya sabawa abin yana bukatar nassi abinda aka ambata daga dan Abdullahi dan Abbas kuma bai inganta ba zuwa gare shi saboda haka tayi ciki Allah bai gaya mana bai kai watannin da ciki yake dauka ba saboda haka tayi ciki da haka ta kaura cewa mutananta gudun kada su ga abinda yake dauke da ita ta tuhumarta cewa ina ta samu wannan Allah ce fa ajaa hal makhadu ila jiz'in nakhlati fa ajaa asalin ajaa daga kalmar jaa ne jaa ka kawo kanka da kanka ce jaa ya zo ajaa kuma wani abu ne ya tirza saka ka zo fa ajaa hal makhadu anan ciwon naƙuda ne ya tilasta ta ila jiz'in nakhlati ta jingina da tuttular dabino saboda matar da za ta haihu babu shakka tana buƙatar ta riƙe wani abu tana buƙatar inda za ta jingina a yanzu ita kadai ce babu kowa tare da ita ga damuwa ga tashin hankali kuma ga naƙuda ta zo mata don haka akwai wani kututturen dabino a nan an ce ila jiz'in nakhlati ba ce ilan nakhlati ba sai aka ambaci kututturen dabino don a nuna maka cewa dabinon ya zama kututture busasshe ne ba ya da ganye ya bushe ya zama kututture ne shi yasa aka ba ce ilan nakhlati ba sai aka ambaci jiz'i wato kututturen dabino sai ta je ta rike shi domin ta samu abin da za ta dogara da shi lokacin da ta zo haihuwa qalat ya laitani mittu qabla hadha cikin damuwa sai take cewa ya laitani mittu qabla hadha ina ma a ce na mutu qabla hadha gabanin wannan cikin ba wai tana nufin gabanin haihuwar ba gabanin cikin domin idan har ta mutu bayan cikin wani ai ba zai wanke ta daga tuhuma ba tunda za a ga gawarta da ciki kuma zai wanke danginta daga cewa wata 'yar gidansu wani ta yi ciki ba saboda haka qabla hadha wannan damirin wannan ismul ishara din yana komawa ne zuwa ga cikin wato qabla alhamli ina ma ta mutu kafin ta yi wannan ciki don wannan mutuwar ita ce za ta raba ta da wannan abu amma idan bayan ta yi mutu ta yi cikin ne kuma take cewa ta mutu bayan ta yi ciki kuma wannan ai ba zai wanke ta ba ta faɗi wannan saboda zafin abinda ya riske ta ga zafin naƙuda ga shi ita kadai ba kowa tare da ita ga tunanin abinda mutananta za su faɗa yayin da suka ganta da ɗa abinda zai samu gidansu da iyalansu na ɓacin rai da tashin hankali da maganganun da za a yi ta yi da teraren da za a yi ta yi da su wanda duk shi ya jawo har take wannan magana shi ce ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ina ma na mutu gabanin haka ta faru ina ma na mutu gabanin wannan ciki ya faru wa kuntu nasiyan na zama nasiyan shine ash-shay'ul haqir ash-shay'ul tafi wani abu mara daraja wani abu mara wanda mutane ma wanda mutum baya tunawa da shi wato abinda saboda rashin kimarsa dan ka tafi ka bar shi a guri ba ma za ka tuna da shi ba shine nasiyan an-nasiyu shine ash-shay'ul haqir ash-shay'ul tafi abu mara daraja abu mara amfani ya sashen abu saboda kai ne kake rike da dan kyauro da watakila an baka kudi da an daure maka kyauro sai ka kashe kudin sai kyauron kake dan yawo da shi sai ka zo wajen abokinka sai ka yadda shi anan dan ka tashi ka tafi ka tuno wani kyauro ba sai ka kwashi abin da yake cikin kyauron saboda ka wannan wani abu ne mara daraja a gunka ba dawowa za ka ce bari in koma na yi mantuwa ba mai kamanta na manta wani kyauro na ko ka sai fiye wata na naira 10 za ka sha ko buɗe baki ko za ka sha ka je wajen wani abokinka ziyara ka ajiye sai ka manta baka yi amfani da shi ba sai bayan kawo mota ka dawo gida sai ka tuna da wannan fiye mota na naira 10 sai ka ce kai baran tashi ka kuma tare tasi ko dan na fef ka ce za ka koma ka ɗauko abin saboda wani abu ne da ba ma lallai ka tuna da shi ba to wannan shine annasiyu to ana iya samun wani dan kwala fita ya tuna da abu ya ce ka kyauran nan aiko zai min amfani bare buga masa waya in zai fito ya dauko min kyauran nan tana yi wa wani dan wanda yake dan keke da keke to sai ta ƙara mansiya kalmar mansiya abun mantawa da shi wato bayan ya zaba yi da daraja kuma wanda ma za a manta da shi dan ta nuna cewa abu ne wanda ta zama dai ba za a taba tuno da larabtar tarihin ta ba ko labarin ta to anan za mu ga tayi fatan ta mutu ya laitani mitu qabla hadha ina ma na mutu gabanin haka ina ma na mutu gabanin haka hadisi sun zo na annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke nuna ba kyau mutun yayi burin ya mutu ko yayi addu'ar cewa ina ma ya mutu ko ya roki Allah Allah ka kashe ni Allah ka karbi raina hadisi sun zo suna hana haka hadisin Anas ya tabbata cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yatamanna yanna ahadun minkum almaut li dhurrin nazala bih fa in kana labudda mutamanniyan lilmaut falyaqul allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada dayan ku yayi kuskure ya rika burin mutuwa ya rika fatan mutuwa saboda wata cuta da ta same shi idan ya zan dole sai yayi fatan mutuwa to yace allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li ya allah karaya ni ka banni da rai wato da raina matukar rayuwar ita ce alkhairi gare ni wa tawaffani ka karbi raina idan kanat alwafatu khairan li idan mutuwar ce alkhairi gare ni haka ne ya tabbata cikin sahihaini Anas dan Malik yana cewa laula anni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqulu la tatamannu al-maut latamannaitu ana sike cewa ba dan naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kada ku yi wa kanku fatan mutuwa ba yace da nayi fatan mutuwa haka nan ya tabbata cikin sahih al-bukhari hadithin abu huraira radhiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yatamanna yanna ahadukum al-maut imma muhsinan fala'allahu an yazdada khayran wa imma musi'an fala'allahu an yasta'tib annabi yace kada dayan ku ya kuskure ya rika fatan mutuwa domin imma dai ya zan muhsin ne mai aiki ne mai kyautata aikin sa ne wato mai kyawawan aiki ayyuka ne fala'allahu an yazdada khayran tana yi wa rayuwar da zai samu jinkirin da zai samu ya ƙara aikin alkhairi a cikin sa wa imma musi'an fala'allahu an yasta'tib tana yi wa kuma ya zan baya aiki mai kyau wala Allah wannan jinkirin da zai samu ya sa shi ya tuba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu mafi alkhairun ku wanda Allah ya bashi tsawon rai kuma aikin sa ya zan mai kyau mafi sharrun ku wanda Allah ya bashi tsawon rai amma duk ya zama mai mummunan ayyuka ne a cikin rayuwarsa don haka shi tsawon rai idan ya kasance tare da kyawawan ayyuka ne wannan abu ne mai kyau kuma mutum yana ƙara cika wato mizanin ayyukansa ne da zai gani ranar gobe kiyama shi yasa jumhurin malamai suka tafi akan karhanci ne makaruhi ne mutum ya ce Allah ka kashe ni ko Allah ka karbi rayuwata Allah ka takaita rayuwata malamai da yawa sun tafi akan karhanci Ibnu Abdul Barr ya tafi akan haramci Ibnu Abdul Barr a cikin tamhid na cewa haramun ne saboda lafuzzan da Annabi sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna kada dayan ku ya kuskura la yatamanna yanna ahadun minkum al-maut kada dayan ku ya kuskura to da kace waɗannan alfaz suna nuna cewa abin ba wai ya tsaya ga karhanci bane ya kai ga haramci shi yasa lokacin da Abul Fadl al-Iraqi cikin littafin sa a cikin kamar yanda ɗansa Abu Zur'at al-Iraqi yake faɗa cewa lokacin da mahaifinsa yake cewa jima'i ne malami suka yi akan karhanci yace a Ibnu Abdul Barr yayi kai to haramci saboda haka ba daidai bane don haka baya halatta akwai wasu lokuta da malamai suka ce ya halatta mutum yayi fatan mutuwa ko yayi addu'a Allah ya karbi ransa daga cikin waɗannan lokuta akwai lokacin da mutum zai kasance yana tsoron wata fitina ta same shi ko wata cuta ta faru gare shi a addininsa wata fitina ta same shi a addininsa ko wata cutuwa a addininsa to wannan ya halatta yayi fatan Allah ya karbi ransa kada wannan cutuwar ta riske shi kada wannan fitinar ta same shi a addininsa suka ce to wannan shine abinda Maryam alaihi salam ta yi ابن عطية أشكل للتافن سأل محرر الوجيز يكي وتمنت مريم الموت من جهة الدين مريم تايفاتا وتتايفاتا متواني تفسكر الدين إذ خافت أن يظن بها أن يظن بها شر فمن تاجت أولاً كده أي متى ممونا زتو في دينها الدين انت وتعير أكون يتاتتكين لمرن الدين انت فيفتنها ذلك وأن يفتنيتا don haka yace wa zalika mubah wannan ya halatta ya inda ya kasance mutun yana jin tsoron fitunuwa ne a addinin sa in ya zan ya ci gaba da zama da rai to yana iya fatan mutuwa irin wannan hali yace wa ala hadha al hadd tamannahu umar ibn al khattab wa jama'atu min as salihin abisa wannan wato yanayi ne sayyidina umar yayi fatan mutuwa shi kansa wasu daga cikin bayan Allah na gare na kwarai su ma suka yi fatan su mutu a cikin irin wannan yanayi hakanan ibnu kathir shi ma haka ya fada gabanin sa akwai al-qurtubi qurtubi yake cewa tamannat maryam alayha salam maut min jihati ad-din li wajhayni abubuwa guda biyu yasa maryam alayha salam ta yi fatan mutuwa yace abu na farko ta yi fatan kada a yi mata mummunan sharri a cikin sha'anin addinin ta wannan ya fitine ta abu na biyu kada wannan abin da yake tattare da ita na ciki ya sa wasu su fada cikin yi mata kazafi su cutu a addinin su yayin da za su ganta da ciki su yi mata kazafin cewa gashi ta yi cikin shege za su fitura a addinin su to wannan zai sa ta nemi Allah subhanahu wataala dama ya karbi ranta hakan ma bata faru ba ballantana ita ta cutu a addinin ta ko wani ya cutu a addinin sa to wannan suka ce wannan ya halatta ita za ta yi wannan burin ina ma ta mutu don ba ta abinda yake take ciki na damuwa a lokacin amma wanzuwarta da rai da haihuwar abinda za ta haifa shi ne maslaha gare ta shi ne maslaha ga al'umma shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ya aiko Jibrilu alaihi salam yake mata bushara ya ce ita wa rahmatan minna izan rahama da gare mu rahama ce gare mu saboda haka ita ma rahama ce gare ta kamar yadda muka faɗa gashi Allah subhanahu wataala ya wanzar da ambatanta kuma ambato na alkhairi shi duk sanda za a faɗe ta ce maryam a ce alaiha salam ce isa ibn maryam a ambace ta a ambace danta a ambace ta a kuma yi musu addu'a saboda haka kaga ashe wanzuwarta abin ya faru kuma ta haifa abin da yake cikin ta shine alkhairi to amma a cikin lokacin da tana cikin damuwa da rudewa wanda har wannan ya sama ta manta da waccan bushara da mala'ika Jibril ya yi mata cewa wannan abin da za ta haifa Ubangiji subhanahu wataala ya ce wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna ta manta da waccan magana shi yasa take cewa ya rayta ni mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya an samu daga cikin magabata waɗanda suka yi fatan mutuwa saboda kada su cutu a cikin addinin su akwai abinda Imam Malik da ya rawaito a cikin muwatta daga Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa lokacin da Umar ibn al-Khattab ya dawo daga Mina lokacin da ya je haji bayan ya dawo ya tara tarin kasa haka ya kwanta a kai yake ya daga hannunsa sama yake addu'a yake cewa Allahumma kaburat sinni wa da'afat quwwati وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط سيدنا عمر يكي تشوا يا الله شيكرونا سن تفي ناصوفا قرفينا يا تفي يا يروني وانتشرت رعيتي غاشي كما تلكاوا ناس يوا كسان لوكتين سيدنا عمر اي فتوحات ديوا مسلمينشي يا شيغا قساشي يا شيغا غلولوا ديوا ابيندا با اسامو با لوكتين سيدنا ابو بكر sauraka daular musulunci ta ƙara fadada ta yi fadi mutane sun ƙara yawa yana jin nauyin da ya hau kansa na alhakin wannan al'umma da take ta tururuwa tana shiga musulunci kuma shi ne khalifa shi Allah subhanahu wataala ya dora nauyin waɗannan al'umma a wuyansa saboda haka sai yake cewa ya ubangiji shekaruna sun tafi nayi rauni gashi kuma talakawan da suke karkashi na sai ƙara yawa suke don haka ka karbi raina tun kafanin in fara sakaci ko in fara wasu rere da harkin talakawa na saboda kaga anan ya roki Allah ya karbi ransa saboda gudun kai ya fitinu a cikin sha'anin addinin sa domin yana tsoron cewa abinda zai faru ga talakawansa wanda haƙƙin su yana wuyansa Allah zai tambaye shi akai wannan zai cutar da addininsa don haka sai yake roƙon Allah ya karɓi ransa kada wannan haƙƙi ya zo ya hau kansa ranar gobe kiyama ya rasa mafita kaga baya buƙatar tenuwa ta gaba Ibn Abdul Barr a cikin At-Tamhid har ila yau ya kawo cewa dan adam a yanzu saboda yadda ake son mulkin har rigima ake akan wannan amma su a wancan lokacin guje masa suke ka duba lokacin da sayyidina Umar lokacin da suka shi Saqifa lokacin al ansar sun hadu suna neman su samar da shugaba a cikin su a lokacin da Abu Ubaida ibn al-Jarrah da Umar ibn al-Khattab da sayyidina Abu Bakar suka nufi wannan guri a lokacin sayyidina Abu Bakar yana kokarin ya daga hannun Umar ya nuna musu cewa ga shugaba Umar yana kaucewa yana cewa kana nan ba ya za a yi zan shugaba Abu Ubaida yana nuna shi kowa yana kokarin ya kauce ya tura dan uwansa saboda a wancan lokacin shugabanci tsoransa suke ji tsoransa suke ji gudwa suke yi mun karanta da yawa a cikin tarajumu salaf za ka ga cewa mukami ne ake so a ba mutum amma kaga an neme shi an rasa ya shiga waje wani guda ya boye wani shekara guda ana neman shi ba a same shi ba ya boye saboda ka a ganshi a bashi mukami amma yanzu in ba a baka mukami wannan ne za a shiga rigima mun yi mutumin nan ka duba duk halin nan da shi aka yi amma ka duba an kafa gwamnati da mu amma bai babu wani abu saboda ka dabi'ar ta canza halin ya canza Ibn Abdul Barr ya fitar a cikin Tamhid daga Hammad ibn Salama yake cewa Sufyanus Sauri a Basra ɗaya daga cikin manyan malamai da suka cikin manyan malamai magabata in shekarar hijira tana 161 Sufyanus Sauri yana cewa sautari yana cewa kamar yadda Hammad ibn Salama yake cewa yana cewa laitani qad mittu qad istarahtu laitani fi qabri ina ma na mutu na huta ina ma ina cikin kabarina domin Sufyanu Sauri kamar yadda aka sani a lokacinsa ya yi ta karambata da masu mulki da abin da saboda yawan fadar gaskiyarsa bai cika yin shiru ba san da ya ga wani abin da za a yi magana sai ya yi magana saboda haka ya zama na koyaushe cikin raraka yake shine yake cewa ina ma na mutu ina ma ina cikin kabarina domin yana ganin in ya ci gaba da zama da ransa to zai cutu a addininsa Khalid ibn Salama da yaji shi yana wannan addu'a sai yake cewa da shi ya Aba Abdullah ma kathrata tamannika hadha al-maut ko ma kathrata tamannika me yasa kake yawan fatan ka mutu menene dalili ce wallahi laqad ataka Allahu al-Qur'ana wal-ilm wallahi Allah ya baka al-Qur'ani ya baka ilimi ma'ana ya baka al-Qur'ani ya baka hadisi babban malamin hadisi ma'ana kana da abinda al-umma za ta amfana da kai kana da ilimin da za ka shayar da al'umma karantar da su amma koyaushe sai ka rika fatan ina ma ka mutu sai ya ce ya Aba Salama wa ma tadri la'alli adkhulu fi bid'ah la'alli adkhulu fi ma la yahillu li la'alli adkhulu fi fitnatin akunu qad muttu wa qad sabaqtu hadha ya ce ya Salama ka sani watakila in je in fada cikin bid'ah wato kafin karshen rayuwata ta zo kana ganin haka kamar ina da amfani karshen zuwa zama dan bid'a nawa ne zaka ga wanda ya taso da kokari wajen yada sunna amma tafiya sai ka ji shi ya fada cikin wani talalabiya ana samun wannan saki ce yace kana ganin baka tsoron in fada cikin la'alli watakila in je in fada cikin bid'a ce watakila in fada cikin abin da bai halatta gare ni ba watakila in fada cikin wata fitina zan qad muttu na zan na mutu kafin wannan na riga wannan fitinan shi ya fi min alkhairi to kaga ashe suna yin fatan su mutu idan suna jin tsoron fadawa cikin wata fitina haka nan Sufyanu Sauri yana cewa kuntu ashtahi an amrada wa amut da can ina sha'awar in kwanta rashin lafiya daga baya in mutu fa amma al-yawm falaitani muttu fuja'a ce amma yau ina ma fuja'atan na mutu ina ma ba zato ba tsammani kawai a jina mutu li'anni akhafu an atahawwala amma ana alaihi don ina jin tsoron in canza daga abin da nake kai yanzu ce man ya'malu al-bala ba'da khalil ar-rahman, bayan abinda annabi Ibrahim alayhis salam bada dayin Allah ya fada din nan yake cewa wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, Allah ka nesanta ni da ƴaƴana kada mu bauta gumaka, ce to waye kuma zai aminci cewa shi ba zai iya fadawa cikin laifi idan har khalilur rahman yana roƙon Allah ya nesanta shi daga fada cikin bautar gunki wanda Allah subhanahu wataala ya bashi rushdahu min qabl, tun yana yaransa tun yana karaminsa Allah ya bashi shiriyarsa, amma yana tsoron ya fada cikin bautar gunki. To ina kuma gamu in ji shi Sufyani ya ce to da can fata nake yi in samu ma in kwanta in yi rashin lafiya, sannan daga ba a ce bayan wata doguwar rashin lafiya ya mutu, yanzu so nake ma fujiatan kawai a jina mutu, haka yake cewa. Abinda zai karfafi wannan hadisin da Mu'adh ibn Jabal ya rawaito, hadisin yana cikin sunan Imam Ahmad da Jami'u at-Tirmidhi da littafin at-tauhid da Ibn Khuzaima da al-Mu'jam al-Tabarani al-Kabir. Cikin addu'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa idha aratta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftun, Allah idan ka nufi fitina cikin wasu mutane wanda ni ina cikin su, to ni ka karbi raina kada in fada cikin wannan fitina. Ashe wannan zai karfafi addu'a a halin da mutum yake jin tsoron zai fada cikin fitina. Don haka da yawa daga cikin malamai suka yi nasi akan halaccin wannan hala din, idan mutum zai fada cikin wata fitina a addinin sa yayi fatan ma ya mutu. Al-Baghawi cikin sharh sunna ya yi bayanin halaccin wannan haka na Ibn Rajab a cikin rasail dinsa, kamar risalar sa Ikhtiyarul Awla fi sharh hadith al-Ihtisam al-Mala'i al-A'la. A cikin malamai wanda suka irin fatan Allah ya karbi ransu akwai Imam Ahmad, akwai Imam Al-Bukhari da wasu daga cikin malamai. Wasu malamai sun fassara hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Al-Bukhari da Muslim, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajul fa yaqulu ya laytani makanahu, al-qiyama ba za ta tashi ba har sai wani ya shuda ya wuce ta gaban kabarin wani yana cewa ina ma ni ne a cikin kabarin nan. To malamai suka ce wannan hadisin za a dauke shi akan wannan yanayi, yayin da duniya ta rikice, fitintunu suka yi yawa, guguwa tana ta tafiya da imanin mutane, to a daidai wannan lokacin mumini zai rika wucewa ta makabarta yana cewa ina ma ni ma ina nan cikin wance tare da waɗannan, amma ba wai haka kawai mutum ya yi fatan mutuwa ba. A lafazin Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajul 'ala al-qabr fa yatabarraqu 'alayhi wa yaqul ya laytani kuntu makana sahibi hadha al-qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala. Manzala yake cewa na rantsi da wanda raina yake hannunsa, duniya ba za ta kare ba har sai ta kai mutum yana bi ta gaban kabari ya tsaya yana birgima a jikin kabarin yana ina ma ni ne a wajen wannan mai kabari, ina ma ni ne a cikin wannan kabari. Ba wani addini a lokacin sai bala'i, addini ya tafi sai dai tashi-tashen hankula da fitintunu da masibu da bala'i iri-iri, saboda haka a lokacin mai addini zai yi fatan ina ma ya mutu tuntuni. To irin wannan ne Maryam alayhis salam irin wannan yanayin take ganin ta shiga ciki, abin zai shafi addininta, za ta fitinu ina ma ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Daga cikin lokutan da aka ce an halatta mutum ya yi shauƙin mutuwa lokacin ihtidar, lokacin da mutum ya zo mutuwa mala'iku suka zo karɓar ransa, a wannan yanayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yatamanna ahadukum al-maut wa la yad'u bihi min qabli an yati, kada ɗayan ku yayi fatan mutuwa, kada yayi addu'a Allah ya karɓi ransa kafin mutuwa ta zo masa. Wannan kaidi, wannan da baibayi da ubangiji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa qabla an yati, yana nuna kenan ba makaruhi bane idan mutuwa ta zo, ya tabbata cewa wannan rashin lafiya tashi ko wannan yanayi nashi na mutuwa ne, to a wannan lokacin ya nuna yardarsa bi qada'illah, ya nuna yaddarsa da abin da Allah ya zartar, ya nuna farin ciki da abin da zai je ya ishe a gurin Allah subhanahu wataala. Wannan yana da kyau dan mutun yayi fatan ya mutu a wannan guri. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwarsa ta zo, ya rika yin addu'a yana Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la, ya rafiqil a'la, ya Allah ka ji kaina, ya Allah ka gafarta min, ka ji kaina, kuma ka hada ni da tawaga mafi daukaka, ita ce tawagar annabawa. So kaga anan yayi fatan ya hadu da tawagar annabawa domin saboda a lokacin mutuwar ta zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa Aisha radiyallahu ta'ala anha, cewa man ahabba Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a. Wanda duk ya so haduwa da Allah, Allah zai so haduwa da shi. Wanda ya ki haduwa da Allah, Allah zai ki haduwa da shi. To wannan duk zaka dauke shi ne a yanayin wanda mutuwa ta zo masa. Mu'mini lokacin da mutuwa za ta zo masa zai ga mubashirat, zai ga mala'ikun da za su zo karban ransa, zai ga irin yanayin da za su zo masa da shi, su zo suna haske cikin kaya masu haske, suna kaishi, su zo suna masa albishir. To a lokacin zai so a karbi ransa domin ya je iske abin da zai samu na rahamar Ubangiji. Sabanin kafiri da fajiri da munafiki, shi kuma a lokacin zai yi ta ihu domin ya san abin da zai gani zai tarar ba mai kyau bane. Haka nan ya halatta fatan mutuwa amma a hada shi da sharadin khairiyya, wato in alkhairi ne, kamar yadda yazo a cikin hadisin Anas da muka karanta, la yatamanna yanna ahadun minkum almaut li dhurrin nazala bihi fa in kana labudda mutamanniyan lilmaut falyaqul allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani ma idha kanat alwafatu khayran li. Kaga anan ya hada da sharadi, ya hada fatan nashi da sharadi. Nabi yace kada dayan ku ya yi fatan mutuwa saboda wata cutar da ta same shi. Idan ya zan dole sai ya yi fatan ya mutu, to ya ce ya Allah ka raya ni matukar rayuwar ita ce alkhairi gare ni. Kaga anan bai ce Allah ka raya ni kawai haka nan, ka raya ni matukar rayuwar ita ce alkhairi gare ni, wa tawaffani ka karbi raina idza kanatil wafatu khairan li, idan mutuwar ita ce alkhairi gare ni. Kaga anan ya sanya kaidi, wato ya sanya dabebe, ya sanya sharadi, idan mutuwar ita ce alkhairi gare ni. To wasu daga cikin malamai sun ce wannan ya halatta, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a Sheikh Salih bin Uthaymeen a cikin littafinsa Sharh Riyad as-Salihin, ya yi nasi akan halaccin wannan. To malamai sun faɗi wasu ahwal daban-daban wanda a cikin su mutum zai iya fatan ya mutu, amma a haka kawai saboda ya nemi wani abu ya rasa na duniya, ya nemi kuɗi ya rasa, ya nemi kwangila ya rasa, ya nemi mukami ya rasa, ya nemi aure ya rasa, ya buga ya kada ya raya, shikenan sai je rataye kansa. Wannan yayi babban laifi. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Babu wani wanda yake sallamawa kaddarar Ubangiji irin mumini. Musulmi shi ya kamata ya fi kowa sanin wannan, saboda yana daga cikin rukunan imani a gurin sa. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Ka ɗauka komai daga Allah ne, in ka samu daga Allah ne, in ka rasa daga Allah ne, mai daɗi daga Allah ne, mara daɗi daga Allah ne, in ka huta daga Allah ne, in kana cikin wahala ma daga Allah ne. To sai ka hutar da kanka, ka sa kanka nutsuwa a cikin zuciyarka, ba za ka yi kuka, ba za ka koka wa wato wani ba Allah damuwarka ba. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Duk wata damuwarka kana da wanda za ka koka wa, shine Allah subhanahu wataala. Don haka idan ka kashe kanka, me yake baka tabbacin cewa abinda za ka je ka iske can ya fi wahalar da kake ciki a yanzu a nan? Yau da kana da tabbacin cewa abinda za ka je ka iske din a can ya fi wanda kake ciki, sai ka yanke kanka wannan hukunci. To amma baka da wannan tabbaci, dan menene za ka yanke? Sannan rayuwar da take tare da kai ba haƙƙinka ba ce, haƙƙin Allah ce. Haka duk wani ɗan adam ran da yake jikinsa ba haƙƙinsa ba ne, shi ya ce yana da haƙƙin ya kashe kansa, ai ransa nasa ne. A'a, ba haƙƙinsa ba ne, haƙƙin Allah ne subhanahu wataala. Shi ya sa wannan abin a cikin ka, sai ka bar shi sanda ya ga dama ya cire abin da kansa. Saboda haka abinda Maryam ta yi anan ce ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, mu fahimce shi a matsayin tana fatan ina ma ta mutu bata fada cikin abin da zai cuce addinin ta ba wanda kuma wannan ba laifi bane wa kuntu nasiyan mansiya na zama wata abu mara kima kuma wanda ake abin mantawa to wannan shine abin da take ciki ubangiji subhanahu wataala kuma ya nuna mata wannan yanayin da take ciki shine alkhairi gare ta ya sanya abin da yake tare da ita yayi magana yayi furici dan ta san cewa wannan al'amari babba ne kuma Allah ya riga ya zartar da shi sai ya faru kuma zai kasance rahama gare ta zai kasance rahama ga duniya gaba daya ana ce mun lokaci yayi abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da ne na kuskure ubangiji ya yafe mun sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh